sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba, 16 daga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanun labarai.
A jiya Talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake dauke da sauran sama da mutum 100 da kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin gana wasa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva, fadar White House ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu a tattaunawa tsakanin shugabannin biyu.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta iya cajin mai kamfanin Twitter da haɗa kai wajen tarwatsa Najeriya biyo bayan matsi da ƙasar ke fuskanta daga Amurka.
Muna kallon wannan matsi da gwamnatin Amerika take ta yi akan maganar Twitter ɗin nan, kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata akan Najeriya.
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya tattauna da manema labarai akan ayyuka da gwamnatin sa ke yi a jihar a wani bangare na bukukuwan ranar demokradiyya na bana.
Muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa, amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai. Nan jihar Kano kuma ka san muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ya ɓaci a wasu wurare ba.
Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirin sa na baki mai yan kauya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600, ida yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni 15 da suka gabata, yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan. Adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Litinin da ta gabata ya amince da yanayin da yake gabatowa, yana cewa yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa da mutuwa ya yi ƙasa sosai a Amurka, akwai rayuka da yawa da suka salwanta. Kuma yanzu ba lokaci bane da ya kamata mu yi watsi da matakan da muka dauka na daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin da daddare cewa gwamnati za ta ƙara kusan makonni 4 na ranar da ta tsara na fita daga dokokin kulle daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli, wanda za a cire dokokin kulle na COVID-19 gaba ɗaya. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake dauke da sauran sama da mutum 100 da kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul, birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin Iraki. Jami'an sun yi amannar cewa raguwar fursunonin 'yan Shi'a ne da kungiyar ta kashe a 2014. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin. Daraktan gidauniyar tunawa da waɗanda suka mutu bisa dalilin addini ta gwamnatin Iraki, Ziya Karim, ya ce katon kabarin na waɗanda suke zaune ne a gidan yarin Badush, mayakan IS suka kashe su bayan da suka karɓa iko da gidan yarin. An kammala matakin farko tare da tono gawarwaki 123. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin gana wasa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva, fadar White House ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu. Kafin shekaru 2 da suka gabata, ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi, batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin Rasha da na Amurka. Amma batun ya watsu zuwa gaba-gaba a fagen siyasa a watan da ya gabata, bayan da masu aikata laifuka ta hanyar intanet da ake ji suna aiki a Rasha suka keta hanyoyin sadarwar babban kamfanin bututun mai na Amurka da kamfanin sarrafa nama, wanda suka nema da karɓar miliyoyin daloli a matsayin fansa.
An jima kadan Baballe zai kawo sauran labaran duniyar. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsi daga gwamnatin Amurka na ɗage haramci a kan Twitter, gwamnatin Najeriya ta ce za ta iya cajin mai kamfanin Twitter da haɗa kai wajen neman tarwatsa ƙasar. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani ƙididdiga da wata cibiya mai suna NetBlocks ta fitar ya nuna cewa Najeriya ta yi hasara kusan naira biliyan 25 a kwanaki 10 da haramta amfani da Twitter a Najeriya. To sai dai kuma masana sun bayyana shakku game da wannan ƙididdiga. Dr. Dauda Muhammad Kuntugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya wanda kuma ya nuna shakkunsa game da wannan kiyasi da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya na hasara game da dakatar da amfani da Twitter ga 'yan Najeriya.
Wannan hasashe ko kuma bayani da wata kafa ta bayar cewa Najeriya ta yi asaran kusan dala miliyan 2,400 a sabili da dakatar da wannan kafa na sadarwa wato Twitter. A gaskiya wannan bayani abu ne wanda zaka sake duba shi, saboda idan ka duba zaka ga cewa Najeriya tukuna ma su wane ne suke amfani da wannan kafa, kuma wani irin kasuwanci ake yi da shi. Idan ka duba za ga wannan kafa ne fa ta sadarwa da kuma sada zumunta, wanda waɗansu waɗanda suke da ƙwarewa ko kuma suke da sha'awan harkokin kimiyya suke amfani da shi kuma wurin tallata kayansu. Kuma sannan wannan tallan in ka lura ba talla bane kamar na talabijin ko na rediyo wanda yake da masu sauraro da yawa, sai idan kai ma kana da irin wannan shafi sannan zaka ga irin tallan da ake yi na waɗannan masu shafi din, ko kuma idan kana sha'awan wani sai ka je ka bincika sannan sai ka shiga.
To ko me masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da matsi da gwamnatin Najeriya ke sha daga gwamnatin Amurka na ɗage wannan haramci? Kwamnar Musa Jika jami'i ne na ƙungiyar Amnesty Support Group a Najeriya.
Muna kallon wannan matsi da gwamnatin Amerika take ta yi akan maganar Twitter din nan, kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata akan Najeriya, saboda idan ka tsaya ka lura ya kamata su dauki mataki ne tun lokacin da mai fafutukan neman ƙasa kafa ƙasan Biafra yake ta rubuce-rubuce wanda yake na kawo wargajewan haɗin kan ƙasa ko kuma na raba kan ƙasa gabaki ɗaya. So saboda haka anan mu muna kallon cewa ya kamata ita gwamnatin Najeriya ta faɗakar da ita gwamnatin Amerika halin da take ciki, musamman abin da ya shafi tsaro din nan, saboda duk ƙasa ta duniya ba ta zama hakan nan babu ba ta da tsari nata wanda zai taimake ta kuma kawo mata zaman lafiya da kuma tsaro din.
Suka na baya-bayan nan wanda taimakiyar sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Mrs. Akuna Cook ta fitar na cewa matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da Twitter bai dace ba, musamman ga ƙasa irin Najeriya mai bin tafarkin demokradiyya. To sai dai kuma a yanda gwamnatin Amurka ke ci gaba da matsawa gwamnatin Najeriya na ɗage wannan haramci, ko a ranar Talatin nan ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da amfani da wannan haramci, inda yake zargin mai kamfanin na Twitter Jack Dorsey da cewa za a iya cajinsa da hannu a laifuka da suka shafi almubazzaranci da hasarar dukiyoyi da rayuka da ya faru a lokacin zanga-zangar EdSARS wanda aka yi a shekarar ta gabata. Alhaji Riyad Muhammad dai ya ce a bayyane yake mai kamfanin Twitter ya taimaka wajen tattara kuɗi ta hanyar bitcoins ga masu zanga-zangar EdSARS a Najeriya. Bawon ya ci firin Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yanke wa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen Shia marasa rinjaye suka yi. Abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce sharar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai. Sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin ƙaramin yaro. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta ce takaddar tuhuma ba ta nuna ainihin kwanan watan da ake zargin ya aikata laifin ba. Gwamnati ta ci gaba da cewa an yanke masa hukunci kuma an kashe shi saboda laifukan da ya aikata bayan ya haura shekara 19. A lokacin da ake tsaka da zanga-zangar juyin juhali a ƙasashen Larabawa, jami'an tsaron Saudiya sun murkushe zanga-zangar 'yan Shia a ƙasar mai arzikin mai da ke yankin gabas ta tsakiya, kuma hukumomi sun aiwatar da hukuncin kisa da yawa ga waɗanda suke da hannu a lamarin. Wani fitaccen ɗan takara a zaben shugaban ƙasar Iran ya yi kira jiya Talata da inganta tattalin arziki da dangantakar siyasa da ƙasashen yammacin duniya. Babban ƙoƙarin da yake yi na jan hankalin masu kada ƙuri'a masu ra'ayin kawo sauyi kwanaki kaɗan kafin zaben. Tsohon shugaban babban bankin Iran Abdul Nasir Himati yana daga cikin 'yan takara 7 da aka ba wa dama zai shiga zaben ranar Juma'a. Ba shi da wata alaka da hukuma da kuma kowane bangare na siyasa, amma yana sanya kansa ne a matsayin ɗan takara da zai iya kawo masu kada ƙuri'a da suke da tsaka-tsakin ra'ayi da masu neman sauyi. Me yasa za a samu shinge ga ɗaurewar zaman lafiya? Aka tambayi Himati yayin da yake jaddada cewa ci gaba da samun zaman lafiya a duniya da yankin ya ta'allaka ne da niyyar Amurka da gina yadda tare da jamhuriyar musulunci. Ya maimaita kiraye-kiraye na komawa ga yarjejeniyar nukiliya da Tehran ta yi a 2015 da manyan kasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji, yana cewa idan har ya zama shugaban ƙasa sake farfaɗo da yarjejeniyar da kuma sassauta takunkumi zai kasance hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai fi ba wa fifiko.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun sha'anin tsaro, tarin basu suka yi 'yan fansho tura ma'aikatan gwamnati zuwa ajujuwa domin koyarwa a makarantu da kuma aikin shimfiɗa layin dogo na zamani na daga cikin manyan batutuwa da gwamnan Kano ya amsa tambayoyin manema labarai a kansu a wani bangare na bukukuwan demokuraɗiyya na bana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Da maraicen jiya ne dai gwamnan na Kano ya yi wata ganawa da manema labarai a Kano kuma ya amsa wasu tambayoyi daga gare su.
Sababbin jami'an nan sun yi alkawari za su yi aiki tukuru, kuma ga wani sabon abu ya fito yanzu na community policing, wato shine sa al'umma a cikin harkar tsaro musamman ma wajen bada samo labari. Saboda haka muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa, amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai. To nan jihar Kano kuma kasan muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ya ɓaci a wasu wurare ba.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan dangane da taɓarɓarewar lamuran tsaro a Najeriya. Kazalika gwamnan ya fayyace dalilan da suka sanya yanayi a kafa sansanonin jami'an tsaro a dajin Falgore da ke yankin kudancin Kano.
Lokacin da aka farma dajin Sambisa, na ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yi hasashe cewa idan an baza su an fasa su a can, to za su shigo dazuzzukan Najeriya su zauna. Mu ko muna da babban daji wanda ake kira Falgore, dajin Falgore. Saboda haka ina so ya bani dama mu yi sansanin wato horar da sojoji a cikin wannan daji. Mun kashe biliyoyi a cikin wannan daji, a yanzu haka akwai gine-gine da yawa, kuma sojoji sun fara koyar da ƙananan sojoji. Kuma mun haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninmu da jihar Kaduna da jihar Bauchi.
Gwamnan ya yi ƙarin bayani game da manufar gwamnati ta mayar da ma'aikatan gwamnati su fiye da 5,000 zuwa makarantun jihar domin su koyar a ajujuwa.
Mun yi ƙuduri na cewa ilimi kyauta, ilimi dole daga matakin primary har zuwa na secondary. To saboda haka muka kullo da hanyoyi na tattara kuɗi domin mu inganta wannan abu, musamman ma ƙara yawan ajujuwa, mun yi bincike mun ga muna bukatan malaman makaranta da yawa. To kaga idan ka duba wannan zaka ga cewa daukar sababbin malaman makaranta wajen 5,000 kasan karin kudi ne sosai da sosai. Muka ga cewa to ai ma'aikatan gwamnati a gaskiya ma sun yi yawa. To amma babban matsalar shine in kace zaka rage ma'aikata kuma to magana tausayi za ta shiga, magana tsaro za ta shiga duk. To kaga wannan babban matsala ce. Saboda haka to mafitar shine tun da yake akwai ma'aikata waɗanda yake suna da ilimin koyarwa, muka ce to shikenan su koma cikin aji. Dama dai muna biyan su albashi.
A yayin zantawar gwamnati na Kano yayi bayani daidai gurgudu akan manufofi da aikace-aikacen da gwamnatin ta yi cikin shekaru 6 da suka shuɗe a ɓangarori daban-daban na rayuwar bil'adama. Amma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi ƙoƙari matuƙa wajen kaucewa yin tsokaci a kan kusan dukkanin batutuwan da suka shafi siyasa, kamar batun magajinsa a kujerar gwamna da mutumin da zai goyi baya a takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Kazalika gwamnan na Kano ya ƙi yin bayani mai faɗi akan sarƙaƙiyar da ke cikin asusun fansho na jihar Kano da batun bada ƴancin kuɗi ga ƙananan hukumomi da ɓangaren shari'a da kuma majalisun dokoki na jihohi da sauran muhimman batutuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene dalilin da yasa a yanzu ɗan arewacin Najeriya suka soma goyon bayan fafutukar da wasu sassa a kudancin ƙasar suke yi na ɓallewa daga ƙasar?
Tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba ƙasar.
Jama'a assalamu alaikum. A can baya dai jama'ar arewacin Najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba kasar, duk da cewa wasu bangarori a kudancin kasar sun dade suna fafutukar ballewa domin kafa nasu kasashe. Fafutukar da tafi shahara dai ita ce ta 'yan kabilar Ibo, waɗanda suka dade suna fafutukar kafa kasar Biafra tun a shekarun 1960. Duk da yake dai gwamnatin Najeriya a lokacin ta sami dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa, to amma kuma yanzu haka wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin Najeriya suna zafafa wannan fafutuka, musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar Biafra, wato IPOB. Ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma waɗanda su kuma suke hankoron kafa kasar Oduduwa ta Yarbawa zalla. To sai dai sabanin lokacin da ya gabata, a yanzu 'yan arewa da dama ma sun fito karara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba Najeriya, musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar. Ko a makon da ya gabata, wata hadaddiyar kungiyoyin matan arewacin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga, suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ɓallewa, baya ga sauran kungiyoyi na dattawa da matasan arewa waɗanda su ma suka nuna goyon bayansu ga masu son raba ƙasar. Nasura Ashir Sharif shi ne shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya.
Mun magana da wasu dukkanin sarakunanmu na arewacin Najeriya da manyan mutane, inda muka nuna musu hatsarin cigaba da zama da ƙabilar Ibo a matsayin 'yan Najeriya. So abinda muka yanzu shi ne mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abinda ya kamata. Wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa, inda muka nuna musu muhimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999, su maida hankali wajen ceto ƙasar daga rugujewa sakamakon wannan kabila ta Ibo da suka ɗauki makami suke yakar gwamnatin Najeriya, suke yakar mutan Najeriya. Su maida hankali wajen ƙirƙiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin Najeriya, inda za a cire mutanen daga sannan a basu ƙasarsu su tattara su koma can ƙasa su zauna, mutane su zauna lafiya. Shine abin da muka yi, su dakatar da wannan gyara da suke, domin ba za ka je kai gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai ma yadda da kasar ba. Ai kaga tibka da warwara kenan, ko kitso da kwarkwata. Mafi alheri shine su ba sa san Najeriya, sun ce su ba 'yan Najeriya bane, kuma ba faɗa su kai ba daga aikin su. Sun dauki makami a 1967, sun yaki kasan nan tsawon wata 30 ana yaki da su, akan su sun balle sun yi kasar su. Suka kuma daukar makami a 2017 karkashin wannan yaron Nnamdi Kanu, suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu kabilu musamman mutanen Arewa da ke yankin su. Yanzu a 2021 sun dauki makamai suna rugurguza duka wasu hukumomi na 'yan sanda, suna kashe jami'an soja da 'yan sanda da custom da immigration na kasa, suna kashe jami'an hukumar zabe, suna rugurguza hukumomin zabe a yankunan su, suna kuma kashe mu mutanen Arewa mazauna wannan yankin su. Kaga kowa ya san wannan abu da gaske suke yin sa. To da abar kasa ta shiga yaki, ta ruguje cikin yaki, gara zauna a kirkiro doka a cire su. Wannan shine alheri ga kasar nan, kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin kasar ta zauna lafiya. Mu ba ma san yaki, kuma ba za mu shiga yaki ba. Kuma suka tafi, ba za mu yadda kasar Najeriya a ce za a zo a iya review wannan abin ko dawo da su ba, ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakanin mu da su. Daga nan zuwa shekara 20 ban yadda san mu ce wata mu'amala ta diplomasiya da su ba, da daidai visa ta shiga kasar ka samu ba ma da su. So da haka zai su yi kasar su, su ban mu ne kasar mu, su zauna lafiya mu zauna lafiya, abinda mu muke so kenan.
To sai dai fa ba dukkan 'yan yankin na Kudu maso gabas ko kuma 'yan kabilar Ibo ne yake goyon bayan fafutukar ballewa ba, in ji tsohon gwamnan jihar Imo kuma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka, Roches Okorocha.
Wannan kuma ai ta zuba kaman magana yara ba zai yi ba a kaina, ina da tsatsoje yanzu. Misali ka ce Roches yanzu, ga yara na a Roches Foundation da suke Kano, Sokoto, Bauchi, Yola, Zaria da kuma Jos, ina da yara yanzu sun kai 15,000, yawancin su yara Hausawa da Fulani, yanzu ka ce Araba a samu farkawa, ina zan kai su ka ce da ki passport zuwa Kano, ala soka ba zai yiwu ba. Mu da muna so kasar na ta zono, damuwa mu na kasar na akwai talauci gaskiya. Duk tambayoyin da ka yi mun ko daga nan zuwa gobe har zuwa gata GB, to masallamu kasar namu akwai talauci, to haka daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa, to kaga an samu zaman lafiya. Su ya daya ne kasan wani abin da kuna faru ba haka suka duke ta ba, wallahi ba haka suka duke ta ba. Ibo dai ba haka suka duke magana nan ba, suna magana a Raba ko kuma magana a Barka din na gobe kake ce da sa a Raba din na shine har yanzu suna da kasuwanci a Sakano, suna da Sokoto, suna da Katsina, ba ku tafi ba kuna magana a Raba eh na yo wanda dai bai ta ba ko idan ku bai magana nan siyasa za ka sa cikin duk magana.
Wasu 'yan siyasa a arewacin Najeriya ma na ganin raba kasar ba shi ne mafita ba. Muktar Ishaq ya kasai, wanda kuma shi ne kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano, na daga cikin masu wannan ra'ayin. Amma na tambaye shi, shin ko me yasa a yanzu wasu 'yan arewa suke goyon bayan raba kasar?
Ta iyawa tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar. Amma duk mutumin da yake ma abocin hankali ya san abin da yake yi, ko dan arewa ko dan kudu, ba zai so a ce an raba Najeriya ba. Sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take, to ta yaya za ka raba kasar? Ka dauka ma za a zo a zauna ne akan tebur a yi magana, ba magana ce ta ayyaki a kashe wani a kashe wani ba. Akwai mutane da suke 'yan kabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarabe ko dan wani yare dai, ya zo ya tashi an haife shi a arewacin Najeriya, ya girma a arewacin Najeriya, ya yi gida a arewacin Najeriya, ya yi karatu a arewacin Najeriya, yana da sana'a a arewacin Najeriya, yana da gida ko gidaje a arewacin Najeriya. Idan ka ce yau an raba kasar nan, ina za shi? Haka Malam Bahaushe ko ba Platani ya yi karfi a kudancin kasar nan, ya hayayyafa, ya yi arziki daidai bashin gurgudun irin wannan Allah ya bashi. An cuɗanya, an riga an zama ɗaya, bai ma san kowa a arewacin Najeriya ba. Idan ka zo ka ce a raba kasar nan, ina za shi? to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara kanana musamman yan kabilar Ibo wa'anna suke ta karajin ko kuma kartar kasa cewa a raba Najeriya ko ta halin kaka har suna kashe-kashe ina zaton ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yakin Biafra na farko da aka yi inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu a raba Najeriya ba za su yi dawa yanzu ka dauki malam Bahaushe da yake zaune a kudancin Najeriya a kowane loko da sako yake in ka ji za ka ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani bace amma idan ka dauki kabilan nan musamman Inyamurai idan ka zo arewacin Najeriya su yanzu yadda suka suka zama sun yi reshi sun yi saiwa sun mike sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta mike sun yi baza arzikin su irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanonika da suka mallaka a arewacin Najeriya in ka ce musu su tashi su koma can kasar tasu inda suke tunanin a raba din su ba ma za su fara ba sai wa'annan abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su wa'annan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke daukan wannan matakan idan aka ce za a zo a dauki mataki irin wanda su suke dauka ai za su fi kowa wulakanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da yafi dacewa su yi shine su sa hankali ya dawo ya karkato da tunanin su ya dora su akan layi zaman lafiya da kasancewar Najeriya a matsayin kasa daya al'umma daya shine babban abin da zai bada ci gaba da zaman lafiya ce kuma zufi zai bada ci gaba da yalwa da tattalin arzikin kasar nan ya mike
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
kuma da lagaida na Sanyinna da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
a jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600,000 idan yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni 15 da suka gabata yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum 100 da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin Iraki jami'an sun yi amanar cewa raguwar fursunonin 'yan shi'a ne da ƙungiyar ta kashe a 2014 ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin yayin da shugaba Joe Biden ke shirin gana wasa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva fadar White House ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kafin shekaru biyu da suka gabata ana ganin kuce domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin Rasha da na Amurka Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yankewa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen shi'a marasa rinjaye suka yi abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta ce karar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin karamin yaro
masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Dodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yako Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum